tsarki, sallah ita ce ta biyu a cikin rukunan addinin musulunci kuma bata inganta sai da tsarki. Kuma tsarki baya kasancewa sai da ruwa ko ƙasa. Nau'o'in ruwa. Nau'i na farko, mai tsarki shine mai tsarki a karan kansa, kuma mai tsarkakewa ga waninsa, kuma shi yana ɗauke hadasi, kuma yana kawar da najasa. Nau'i na biyu, mai najasa shine wanda ya haɗu da najasa idan ya kasance kaɗan, ko kuma ɗanɗanonsa ya canza, ko launinsa ko ƙanshinsa saboda najasa in ya kasance yana da yawa. Faɗakarwa, ruwa mai yawa baya zama mai najasa sai dai idan najasa ta canza ɗaya daga cikin siffofinsa, launinsa ko ɗanɗanonsa ko ƙamshinsa. Kuma ruwa kaɗan yana zama mai najasa idan ya haɗu da najasa, kuma ana kiran ruwa mai yawa idan ya kai yawan ƙulla biyu, duro biyu, kuma duk ƙulla ɗaya ta yi daidai da lita 210 a kimance. Abin zuba ruwa shine duk abin ɗiban ruwa mai tsarki wanda aka halatta ɗaukansa ko kuma amfani da shi, sai dai in ya kasance na zinare ne ko na azurfa, kuma ya halatta a yi tsarki da su amma tare da zunubi. Kuma an halatta abin zuba ruwa na kafirai da tufafinsu sai dai idan mun san suna da najasa. Fatar dabba matacciya najasa ce ba togiya, kuma matacciyar dabba ɗayan nau'i biyu ce. Nau'i ta farko, wacce ba a cin namanta gaba ɗaya. Nau'i ta biyu, wacce ake cin namanta amma wacce ba a yanka ba. To, wacce ake cin namanta amma ba a yanka ta ba, idan aka sami fatarta ya halatta a yi amfani da ita a cikin abin da suke bushashshu banda abin da ya shafi ruwa, sai dai idan an je mai ta. Tsarki na fitsari ko na bayan gida shine mutum ya kewaya don abin da yake fitowa daga gaba ko daga dubura. Idan ya kasance da ruwa ne, ana kiransa istinja'i. Idan kuma ya kasance da dutse ne ko ganye ko wasunsu, ana kiransa istijmari. An sharɗanta wajen halaccin istijmari shi kaɗai ya kasance mai tsarki, kuma abin da aka halatta amfani da shi kuma mai tsarkake najasa ne. Amma kuma wanda ba a ci, kuma ya kasance da duwatsu uku ne zuwa sama, kuma istinja'i wajibi ne ga duk wani abin da ya fito. Haramun ne ga duk mai biyan buƙatarsa ya zauna a kan irin halin da yake ciki fiye da gwargwadon buƙatarsa. Kuma haramun ne yin bayan gida ko fitsari a magudanar ruwa, ko a kan hanyar da ake bi, ko a ƙasan inuwa mai amfani, ko a ƙarƙashin bishiya wacce akwai ‘ya’ya a bisanta, ko fuskantar alƙibla a fili domin bayan gida. Kuma makaruhi ne ga mutumin da yake biyan buƙatarsa ya shiga bayan gida da abin da yake akwai sunan Allah a jikinsa. Kuma makaruhi ne ya yi magana a lokacin da yake biyan buƙatarsa. Kuma makaruhi ne mutum ya yi fitsari a cikin rami ko makamancinsa, ko kuma ya shafa gabansa da hannunsa na dama, ko kuma ya fuskanci alƙibla a cikin gini. Amma ya halatta a yi abin da ya gabata idan akwai buƙata. Asuwaki, an sunnanta yin asuwaki da ice mai laushi kamar icen arak. Kuma an ƙarfafa yin asuwaki a wajen sallah, karatun alƙur'ani da alaula kafin kurkure baki, da tashi daga bacci, da shiga cikin masallaci ko gida, ko canjin ƙamshin baki ko makamancinsa. Kuma an sunnanta farawa da ɓangaren dama a wajen yin asuwaki, da kuma yin tsarki da amfani da hannun hagu a wajen gusar da abin da ba a so. Alwala, rukunanta. Na farko, wanke fuska, daga cikinsa akwai kuskure baki da shaƙarwa. Na biyu, wanke hannu daga wuyan hannaye zuwa gwiwar hannaye. Na uku, shafar kai dukkansa tare da kunnuwa. Na huɗu, wanke ƙafafuwa tare da idan sawu. Na biyar, jerantawa. Na shida, gaggautawa sunnoninta. Yin asuwaki wanke tafukan hannaye da farko, gabatar da kurkure baki da shakarwa kafin wanke fuska, da kaiwa matuka wajen kurkure baki da shakarwa daidai gwargwado, amma banda mai azumi, da tsefe gemu mai kauri, da tsefe yatsun hannu, da farawa daga dama a bangaren gabobi, da wanke gabobi sau biyu da sau uku, da shakarwa da hannun dama da facewa da hannun hagu, da cuccuɗa gabobi da kyautata alwala, da yin addu'a da abin da yazo bayan alwala. Wajiban alwala, ambaton Allah kafin alwala, wanke tafukan hannaye ga wanda ya farka daga barcin dare sau uku kafin ya tsoma su a cikin ruwa. Abubuwan da ake ki a alwala, alwala da ruwa mai sanyi ko mai zafi, ƙari akan wanki uku ga gaba guda ɗaya, da share ruwa daga gabobi, da wanke cikin ido, amma tsane gabobi bayan alwala shi babu laifi. Faɗakarwa, kurkure baki babu makawa sai an motsa ruwa a cikin baki, kuma shakarwa sai an shigar da ruwa hanci ta hanyar numfashi ba da hannu ba kawai, kuma hakanan facewa ba ta halatta sai da wannan siffar. Siffar alwala shine mutum yayi niyya a cikin zuciyar shi, sannan yayi bismillah, ya wanke tafin hannayensa sau uku, sai ya kurkura baki, ya shaka ruwa da kamfata ɗaya shi ma sau uku, sai ya wanke fuska daga mafarin mafitar gashi ta al'ada har zuwa ƙarshen haɓa ga tsawo kenan, sannan kuma daga kunne zuwa kunne wajen faɗin fuska kenan, sai hannayensa daga tafuka har zuwa gwiwar hannayensa, sai shafar kai daga farkon goshi zuwa ƙeyarsa, ɗan wani farin fage da ke saman kunne shi ma daga cikin kai yake, sai ya sani ɗan yatsunsa mununiya cikin kunnuwansa, sai ya shafi kunnuwansa da manyan ɗan yatsunsa, kuma sai ya wanke ƙafafuwansa zuwa idon sawunsa. Tambihi, gemu idan mara kauri ne to dole ne a wanke shi da fatar jiki, amma in mai kauri ne to kawai sai a shafa masa ruwa. Shafa akan huffi, wato abin sawa ne a ƙafa da makamantansa, kamar safar ƙafa. In ya kasance daga fata ne da makamantansa, to Larabawa suna kiran shi da jawrab, to shafa akansa ya halatta cikin hadasul asghar ne kawai. Shafan ya halatta ne da sharadi. Na farko, a sanya huffin alhalin mutum yana da tsarki da cikakkiyar alwala. Na biyu, ya zama kuma alwalar da ruwa yayi. Na uku, ya zama sun rufe daidai gabar farilla ta alwala. Na hudu, ya zama kuma lokacin da za a sanya su sun halatta a sanya su a lokacin. Na biyar, kuma ya kasance su huffin suna da tsarki. Rawani, ya halatta yin shafa akan rawani amma fa da sharuɗa kamar haka. Na farko, ya zama rawanin namiji ne ba mace ba. Na biyu, kuma ya zama ya rufe kai ne da aka sani na al'ada. Na uku, ya zama shafar da hadasi ne ƙarami, kamar fitsari ko kashi ko tusa. Na hudu, kuma ya kasance tsarkin nan an yi shi ne da ruwa. Mayafin mata, shi ma ya halatta a yi shafa a kansa bisa sharaɗi kamar haka. Na farko, ya kasance mayafin mata ne. Na biyu, ya zama dar'i kamar hijabinsu a yanzu da ake ganinsu da shi. Na uku, kuma ya zama daga hadasi ne ƙarami. Na hudu, kuma tsarkin ya zama da ruwa aka yi. Na biyar, kuma ya zama shi ma ya siturce kanta gaba ɗaya na al'ada tsawon lokacin da ya kamata a kai tare da shafar, wato ga wanda ya sanya huffi kenan. Ga dai mazaunin gida, yini ne da kuma darensa, amma ga matafiyi kuma yini uku ne da darensu, matukar dai tafiyar ta kai nisan da za a yi mata kasaru. Farkon masomin shafa akan huffi tana farawa ne daga farkon shafa akan huffi bayan hadasi, bayan mutum ya sanya su, sannan har zuwa rabin dare, sannan har zuwa rabin yini na gobe ga mazaunin gida, wato sa'a 24 zai lissafa kenan daga lokacin da yayi shafan. Fa'ida, ga wanda yayi shafa yana halin tafiya sannan kuma ya fasa, ko kuma yana mazaunin gida sai kuma tafiya ta kama shi, ko kuma yayi shakka wajen masomin shafar tasa, to hukuncinsa shine yayi shafar kamar dai ta mazaunin gida ne shi. Karaya ko rauni a tsintsiyar hannu ta gaba, shine mayar da kashi ko tsokar nama daga inda ya fito a cikin dan Adam saboda wani dalili da makamantan haka ya isa ma yayi shafa akai amma bisa sharuda kamar haka na farko ya zama akwai bukatar haka din wato shafan akan raunin na biyu tilas ne a shafi gabar ba ma kawai sai wurin ba na uku kuma ya zama yana tsakanin inda za a shafa da sauran bangaren da za a wanke akwai inda za a zuba ruwan alwala in har kuwa ya zarta gabar alwala to tilas ne a janye wannan abin da aka sa kamar tsumma ko bandejin da aka daure ciwon nan ko karayar nan da shi don shafan ko wankewa amma kuma in har lalura ta kai gaba dama sai an yi shafar to shikenan sai a yi shafar akan wannan bandejin gurgudun abin da ake shafa daga huffi wato ana fara shafan huffi ne daga yatsun kafa har zuwa gwiwa shine matuƙa ga shafa kuma zai shafi huffin ne da yatsun hannayensa a wawware fa'idodi wato abin da yafi wajen shafar huffi shine a shafe su gaba daya ba tare da an gabatar da kafar dama ba ba sunna bane ka shafi kasan huffi haka nan ma can duddugen sa haka kuma ba zai wadatar da shi ba da zai takaita a gare su an kyamaci wanke huffi a inda ya kamata a shafe shi haka nan ma maimaita shafar makruhi ne amma rawani da mayafi na mata shi wajibi ne a shafi mafi yawa daga gare su wato kenan karka shafi dan wuri kadan abubuwan da ke warware alwala su ne kamar haka na farko abin da ke fita daga mafitar fitsari da bayan gida mai tsarki kamar tusa ko kuma maniyi ko kuma najasa kamar fitsari da maziyi na biyu gushewar hankali ta hanyar barci ko suma sai dai barci mai sauki mara nauyi a zaune ko a tsaye baya warware alwala na uku fitar fitsari ko kashi ta hanyar da ba ta su ba na hudu fitar wani abu najasa shi ba fitsari ba kuma shi ba kashi ba daga jikinsa in yayi rauni kamar fitar jini da yawa na biyar cin naman tsohon rakumi na shida shafan zakari ko farji da tafin hannu na bakwai mace ta shafi zakarin mijinta ko shi ya shafi farjin matarsa da sha'awar juna ba tare da an sadu ba ko fitar wani abu shi ma yana warware alwala na takwas yin ridda daga addinin musulunci haka kuma duk wanda yayi shakka game da alwalarsa to sai yayi hukunci akan asali yana da tsarki ko ba shi da shi wanka da wajibansa na farko fitar maniyi ta hanyar jin dadi da mace ko ta barci da jin dadi ko babu na biyu bacewar kaciyar namiji cikin farjin mace ko da bai yi maniyi ba na uku shiga musulunci ga sawon musulunta ko wanda ya koma daga ridda da yayi na hudu fitar jinin haila na biyar fitar jinin haihuwa na shida gawa ta musulmi farullan wanka ya gama jikinsa gaba daya da ruwa da cikin bakinsa da hancin da cikin bakinsa da hancinsa kuma wanka yana kammala ne ta samuwar waɗannan abubuwan na farko niyya na biyu zai wanke hannayensa kafin ya shigar da su cikin ƙwarya ko kwatanniyar wankansa na uku sai ya wanke farjinsa da kuma sassanin da maniyi ya taba na hudu sai ya yi alwala na biyar sai zuba ruwa sau uku daban-daban don wanke kansa na shida ya zuba ruwa a jikinsa na bakwai ya cuɗanya jikinsa da hannayensa na takwas zai fara wankansa ne ta bangaren dama haramun ne ga mara tsarki rashin tsarkin nan kuma karami ya yi abubuwa kamar haka na farko ya shafi alkur'ani mai girma na biyu yin sallah na uku yin tawafi kuma haramun ne ga mara tsarki rashin tsarkin nan kuma babba yayi abin da suka gabata tare da karatun alkur'ani mai girma yin bincike na ilimi ko wani abu a cikin masallaci kuma makaruhi ne ga mai janaba yayi bacci ba tare da yayi alwala ba da kuma barnar ruwa da yawa wajen wankan janabarsa taimama da sharudanta na farko rashin ruwa na biyu tilas ne ya zama da turbaya ne mai tsarki wanda ya halatta a yi da shi kuma mai kura ba wanda aka kona ba rukunanta shafar dukkan fuska sannan kuma hannaye zuwa wuyan hannu da kuma jerantawa da kuma game duk wuraren taimama da shafar abubuwan da ke bata ta na farko duk abin da ke bata alwala yana bata taimama na biyu samuwar ruwa in har rashin sa ne yasa aka yi taimamar na uku gushewar abin da ya halatta yin taimamar kamar dai wanda yayi ta ne domin rashin lafiya kuma ya warke sunnonin ta na farko jerantawa da kuma gamewar gabbai ga mai taimama rashin tsarki babba na farko jerantawa da kuma gamewar gabbai ga mai taimama da rashin tsarki babba na biyu jinkirta ta har zuwa ƙarshen lokacin yin sallah na uku yin zikirin da ake yi bayan alwala makaruhanta maimaita bugun ƙasa sau biyu lokaci guda siffar taimama shine mutum zai yi niyya sannan yayi bismillah sai ya buga ƙasa da hannayensa bugu daya sannan ya shafi fuskarsa da farko ta hanyar biyar da tafin hannunsa akan fuskarsa da gemunsa kuma sai ya sanya bayan tafin hannunsa na dama cikin tafin hannunsa na hagu sai kuma bayan tafin hannunsa na hagu cikin tafin hannunsa na dama gusar da kazanta najasa abubuwa uku ne suke bayyanannu dabbobi sun kasu kashi biyu na farko su ne kare da alade da kuma duk abin da ke fitowa daga gare su da kuma duk abin da ba a cin namansa daga cikin tsuntsaye da kuma dabbobin da ke tudu wanda aka halicce su a can wannan shi ma najasa ne fitsarinsa kashinsa hawayensa guminsa maniyinsa nonansa majinarsa da mansa duk najasa ne na biyu masu tsarki su ma sun kasu kashi uku na farko dan adam maniyinsa guminsa hawayensa nononsa majinansa ta hanci kakinsa da kuma danshin farjin matarsa abu ne mai tsarki hakanan ma duk abincinsa da kuma ragowarsa abu ne mai tsarki banda fitsari da kashi da wadiyi da kuma jini waɗannan duk najasa ne na biyu duk dabbar da ake cin namanta fitsarinta maniyinta nonanta da guminta hawaye ko miyonta majinanta amanta maziyinta da wadiyinta duk masu tsarki ne na uku amma abin da ke da wuyar rarrabewa kamar jaki da kyanwa na uku amma abin da ke da wuyar rarrabewa kamar jaki da kyanwa ko mage da bera da makamantansu hawayensu ko miyonsu da guminsu abu ne mai tsarki hawayensu ko miyonsu da guminsu abu ne mai tsarki kadai matacciyar dabba duk dabbar da ta mutu najasa ce banda ta dan adam musulmi da kifi da fari da dabbar da ba ta da jini a jikinta kamar kunama tururuwa da sauro su kuma waɗannan ba najasa bane sandararrun abubuwa duk abin da yake sandararre ne to mai tsarki ne kamar doron ƙasa da kuma duwatsu ko tsaunuka da makamantansu amma kuma an yi togiya ga duk sandararrun abu da amma kuma an yi togiya ga duk sandararrun abu daga abin da aka ambata a can baya fa'ida jini da amai da ruwan maruru najasa ne amma an yi sauki ga wanda yake cikin sallah da makamancin waɗannan amma kuma an yi sauki ga wanda yake cikin sallah ga makamancin wan fa'ida jini da amai da maruru fa'ida jini da amai da ruwan maruru najasa ne amma an yi sauki ga wanda yake cikin sallah da makamancin wannan din amma fa sai dan kadan idan ya faru ga mutum ko ya zubo daga wata dabba mai tsarki jini mai tsarki iri biyu ne na farko jinin kifi na biyu abinda yayi saura na daga jikin dabba na namanta da guminta wacce ta tsarkaka daga yanka irin na musulunci sannan duk abin da aka ciro daga dabba wacce ta halatta kuma a cikin halin rayuwa to wannan abin najasa ne kamar dunkulallen jini ko tsoka duk najasa ne kuma gusar da najasa baya buƙatar yi masa niyya kuma da ruwan sama zai wanke shi shikenan ya tsarkaka taba najasa da hannu ko mutum ya bi ta kai ya wuce baya karya alwala amma dole ne ya wanke hannunsa ko tufafinsa ko inda najasar ta taba sharuɗan gusar da najasa na farko a wanke ta da ruwa mai tsarki. Na biyu, idan abin da ake wankewa ana iya matse shi a wajen ruwan, to a matse a wajensa. Na uku, ana iya gusar da najasa da kankara ko makamancin haka, matukar wankin bai wadatar ba. Na hudu, akan wanke sau bakwai, ta takwas da turbaya ko da sabulu in najasar kare ce. Fadakarwa, najasa ta doron ƙasa matukar dai ruwa ne ko ruwa kamar fitsari, anan abin yi sai a watsa ruwa har ta gusar da launinsa da warinsa. Amma idan ya kasance zawo ne ba makawa sai an gusar da shi da kuma gurbinsa. In kuma gusar da najasar ya faskala tilas sai da ruwa, to fa dole ne a wanke da ruwa. In kuma ba a gano wurin da najasar take ba, sai a wanke wurin dai har sai an samu yaqinin ko nutsuwar cewar yanzu kam najasar nan ta fita babu ita. Wanda yayi alwala don yin sallar nafila ya halatta yayi sallar farilla da ita, kuma wanda alwalarsa ta kare don yayi barci ko tusa, shi kam ba sai ya sake tsarki ba, domin tusa abace mai tsarki ba najasa bace. Abin yi anan sai ya sake alwala in ya so yin sallah ko makamancinta.